الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله قرأت لتاب قلوب المرام لتاب الإمام محمد بن علي بن حجر الأصقلاني mai rasuwa a hijira ta 852 shekaru 586 da su da shige muna roƙon Allah madaukaki ya mana rahama tare da shi muna farkon kitabu zakat kuma za mu karanta rabin hadisi na 623 a yau insha Allah wannan darasi yana dauke da bayani akan zakan raguma da kuma awakai zakan raguma da kuma awakai wannan shi ne darasi na 160 da mu sake karanta hadisin Anas bin Malik an Anas radiyallahu anhu wato an karbo daga Anas Allah madaukaki ya kara masa yarda Anas bin Malik ya ba da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da sayyidina Abubakar as-Siddiq rahimahullahu ta'ala sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu kataba lahu yace anna Aba Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu kataba lahu sayyidina Abubakar zamanin da sayyidina Abubakar yake shugabanci wato bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ma Anas bin Malik wata takarda wannan takarda kamar yadda muka yi bayani a baya a riwayar al-Imam al-Bukhari ta zo da basmala a farkonta sannan Abubakar ya rubuta takarda bismillahir rahmanir rahim hadhihi fariidatu sadaqa wannan takarda tana bayani game da farillan zakka as-sadaqa ma'anar zakka wannan takarda tana dauke da bayani game da farilla na zakka allati farabaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-muslimin zakka wacce manzon Allah ya farlanta ta akan musulmai wallati amara Allah biha rasulahu kuma zakka wacce Allah ya umarni ga manzonsa wato dangane da ita wallati amara Allah biha rasulahu wacce Allah ya umarni ga manzonsa wato da yinta ita zakka yanda zakkan take kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani fi 24 min al-ibli game da rakumai guda 24 fama duna abinda ya kasa haka ila hamsin wato zuwa ga rakumai biyar ke game rakumai biyar shi ne nisabi daga rakumai biyar zuwa rakumai 24 a riwaya ta al-imam al-bukhari yace min al-ganami zakkan ana fitarwa ne daga awakai wato ma'anahu zakatuha min al-ganami idan mutum yana da rakuma biyar zuwa 24 zakkan da zai fitar ba rakumi bane zai fitar ne daga awakai don haka yasa yace fi kulli khamsin shatun a kowane rakumi biyar za a bada akuya daya mun yi bayani game da hadisin Abdullahi bin Umar wanda shi ma ya bada labarin wannan takarda wanda asalin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya rubuta ta takarda wato ya bar wasiyanta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wannan takarda kafin ya rasu Abdullahi bin Umar ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kataba kitabah sadaqa manzon Allah da kansa ya rubuta wannan takarda da take dauke da bayanin yanda ake fitar da zakka walam yukhrijuhu ila ummatihi hatta kubiba amma cikin ikon Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya rubuta wannan takarda tana dauke da tsarin yanda ake fitar da zakka bai aika wannan takarda ga gwamnoninsa ba shugabanni da ya naka a sassa na kasashen musulmai Annabi sallallahu alaihi wasallam bai aika musu wannan takarda ba har dai Allah ya amshi ransa fa qaranahu bi sayfihi don haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada wannan takarda da takobinsa ya hada wannan takarda da ya tsara yanda ake fitar da zakka da takobinsa ya hada su wuri guda falamma kubiba amila bihi Abu Bakr hatta kubiba lokacin da Allah ya amshi ran Annabi sallallahu alaihi wasallam ibn Abu Bakr ya zama shugaba sai sayyidina Abu Bakar ya yi aiki da abin da yake cikin wannan takarda wato yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara wato fasalin zakka haka nan sayyidina Abu Bakar ya yi aiki da tsarin Annabi sallallahu alaihi wasallam har dai Allah ya karbi nan sayyidina Abu Bakar Allah ya kara masa yarda walan wa umaru hatta kubiba shi ma sayyidina Umar lokacin da aka naka shi a bayan rasuwar sayyidina Abu Bakar as-Siddiq sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda shi ma yayi aiki da wannan takarda har dai Allah ya karɓi ransa wato sai ya zama wannan takarda da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta tsarin yanda ake fitar da zakka shine yanda aka wato ake fitar da zakka a zamanin sayyidina Abu Bakar da kuma zamanin sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda yace fi kulli fi khamsin min al-ibl shatun rakumai biyar idan mutum yana da rakumai biyar idan mutum ya mallaki rakumai guda biyar me ya zakansa shatun Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akuya ɗaya zai bada wannan ita ce zakansa wa fi ashirin shatani idan mutum ya mallaki rakumai goma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zakansa ita ce zai bada awakai guda biyu وفي خمسة عشرة صلاة شياه إذا مثلنا دراكم يقوم شابير ذكنت أواقي أكل وفي إشرين أربع شياه إذا مثلنا دراكم إشرين ذكنت أواقي أكل ورواية عبد الله بن عمر يتجي تزود بياني في الله في الله تأباني رواية أنس بن مالك وتتزود أتكين بلوغ المرأة حديث عبد الله بن عمر ينا صحيح سنن ابن ماجه حديث تدبو ده 798 الامام النووي الكتاب المجموع شرح المحذر ومجلد النبي يرشفنا 348 جاي magana game da ita wannan akuya da ake magana tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kana da rakumi biyar akuya ɗaya idan kana da rakumai goma akuya awakai biyu idan kana da rakumai 15 awakai 3 idan rakumai 20 ne awakai 4 to ita wannan akuya da zaka fita me girman ta ba kowace akuya kawai zaka dauka ka bayar a matsayin zakka bala, akwai sharadi, akwai sharadi game da wannan akuya da ake badawa a matsayin zakka. Idan kana da raƙumi biyar akuya ɗaya, raƙumai goma a wakai biyu har da zuwa 20, wato duk kamar yadda ya zo cikin hadisin nan, fi kulli khamsin shatu, duk sa'ilin da mutum yake da raƙumi biyar akuya ɗaya ne har da su kai 24, sannan zai fara fitarwa daga raƙumi. To wannan akuya akwai sharadi game da ita, sharadin kuwa guda ne, duk wata ibada ta musulunci da aka ce za a fitar da akuya, to sharadi guda ne. Misali, idan ka samu haihuwa za ka yanka rago ko akuya a matsayin aƙiƙa, idan layya ta zo za ka yanka rago ko akuya, idan mutum ya tafi aikin hajji zai yi hadaya zai fitar da zai yanka rago ko akuya, duka waɗannan awakai sharaɗin su guda ne, da ragon layya, da ragon suna, da ragon hadaya, da ragon zakka, duk sharaɗin su guda ne. Idan ka ji ana magana kan cewa ba a yin layya da rago mai irin wannan siffa, to ita ma akuya da za a fitar a lokacin da mutum yake da ragumai biyar, ita ma wannan akuya sharaɗin guda ne, babu bambanci. Dole ne ya kasance ta kubuta daga dukkan wani aibu, ba makanta, ba gurguwa, ba lafiyayya, sannan kuma ya kasance ta kai shekarar da ta kai wato shekarar da shari'a ta ayyana. Wannan ya zo cikin littafin fiqh da yawa, kamar misali littafin Al-Mughni na Ibn Qudama a mujallar na bishafin 231, la yujzi'u fil ghanami al mukhrajati az-zakati illa al-jaz'u min al-dha'ni wa sanin min al-ma'al. Idan mutum yana da raƙumai biyar an ce zai fitar da akuya ɗaya, to ba wai akuya kawai bane, kana iya fitarwa daga gefen tumakai, kana iya fitarwa daga tafashin awakai, kowane gefe kana iya fitarwa, ba dole sai tafashin awakai ne kawai zaka bada akuya ɗaya ba, hatta tafashin tumakai za ka iya bayarwa, illa dai kowane gefe da nasa sharadi. Idan ta sashin tumakai abinda za ka bada ana ce masa aljaz'u, aljaz'u bi ma'ana asagiru sinni, aljaz'u min adh-dha'ni, karamar karamin rago shi ake kira aljaz'u da larabci, dan ya zo cikin lisanul arab a mujallal shafin 104. Ta sashin rago za ka ba da aljaza'u shi ne karami, ta sashin awakai za ka ba da as-saniyu. Me ya bambanta su? Malamai suna cewa ta sashin rago dole sai ya cika shekara guda, wannan shi ne abinda akasarin malamai suka faɗa, ya cika shekara guda, amma da yawa suna cewa idan ya kai wata shida ma babu laifi, daga wata shida zuwa shekara guda in dai rago ne. Malahu sittatu ashhurin أو ما لفظ سنة تامة وهو الأصح عند أكثر الأئمة. ما في يوم ما لم يسنى جوا تساشن راغو إن ذاك في تدى واتو راغوني ومتمن دائما لكي راغو لي بيار أنت زي بادا أقيا دايا وإذا راغو ذاك بادا وانا راغو ياك ما تزوايا تكا شكارا دايا الدنيا ياك شكارا بدا. Amma idan ma ya kai wata shida babu laifi, tun da rago ta sashin rago daga wata shida ana iya layya da shi, ana iya suna da shi, amma ta sashin awakai fa, ta sashin awakai dole sai ya cika shekara guda, ya shiga na biyu, wanda shi ne abinda akasarin malamai suka yi magana a kai, dole sai ya cika shekara guda idan za ka fitar da bunsuru, za ka fitar da akuya, wato za ka fitar da taure ƙarami, to dole ne ya zama ya cika shekara guda, ya shiga shekara ta biyu. Amma idan zaka fitar ta sashin tumakai ne kamar rago, to daga wata shida zuwa shekara guda, kaga akwai bambanci tsakanin su. Ta sashin rago daga wata shida zuwa shekara guda ana iya yin suna, ana iya layya, duk ana iya yin su, amma idan akuya ne fa dole sai ya cika shekara guda, ya shiga shekara ta biyu, saboda rago yana da saurin girma fiye da akuya, awakai ba su da saurin girma kamar tumakai. Wannan yana cikin sharhu sahihi Muslim na al-Imam an-Nawawi mujallal na 13 shafin 118. littafin aunin ma'abu sharhin sunan abidaw mujalla na bakwai shafi na 353 al'azimu abadi ya ce tasashin awakai idza kana akmala sanatan wa dakhala fi thaniya huwa al-aqsa inda al-a'im wa huwa al-ashhar inda ahli al-lugha tasashin awakai in zaka bada rago in zaka bada akuya wato zaka bada dan karamin taure dole ya zama ya cika shekara guda ya shiga shekara ta biyu kamar da yanda bayani yazo a littafin sharh sahih muslim na al-imam an-nawawi hakanan yake cikin aunul ma'bud hakanan akasarin malamai masana harshen larabci suke fassara kan mata as-saniyyu wato idan mutum zai bada akuya a matsayin layya zai fitar da akuya guda ko kuma zai bada akuya zai yanka akuya a matsayin suna saboda aqiqa ko zai bada akuya ta sashin zakka to la budda wannan akuya ta zamanto ta cika shekara guda wannan taure ya zama ya cika shekara guda ya ma shiga shekara ta biyu wannan shine abin da yake inganta kuma hatta ta fashin masana hadisi ma abin da suke faɗa kenan yanda yazo cikin nayil al-awtan na al-imam ash-shawkani mujallal nabiyyi shafi'i 334 al-jaza'u min al-dha'ni ma lahu sanatun tamma hadha huwa al-ashharu an ahli al-lughati wa jumhuri ahli al-ilm min ghayrihi masana larabci akasarin malamai abin da suke cewa idan mutum zai yanka rago ne idan rago mutum zai yanka a matsayin layya ko a matsayin dabbar aqiqa na haihuwa ko kuma zai bada rago a matsayin zakka na raquma da wannan rago daga wata shida ya zama ya cika shekara idan ya cika shekara cif to shikin zai bada amma kaman kasashin akuya fa dole sai ya shiga shekara cif to ba sharadi bane ya zama mutum ya sai ya fitar daga gefen tumakai da tunda ana magana ne akan zakkan raquma annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kana da raqumi biyar akuya daya kana da raqumai goma awakai biyu to shin akuyan nan da ake magana ta wani gefe za a fitar ta sashin awakai ne ko ta sashin tumakai Ibn Qudama yace ayyuhuma akhraja ajza'ahu ta kowane sashi ka fitar da wato akuyan yana wadatarwa in ma ka fitar ta sashin awakai ko ta sashin tumakai misali ka fitar da taure ko kuma ka bada rago duk wanda ka bada babu laifi la yu'tabaru kaunuha min jinsi gadan kamar misali mutum yana da raquma goma yana da raquma goma kuma yana kiwon awakai yana da awakai sun kai misali 20 kaga awakansa ba su kai zakka ba awakansa ba su kai zakka ba amma tunda yana da raquma goma kaga raquma sun kai zakka tunda sun kai goma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani mai zakkansa zai bada awakai biyu ne to tunda awakai biyu zai bada shi kuma dama can yana da awakai 20 yana da raquma goma awakai 20 raquma goma awakai 20 to da aka ce zai bada akuya biyu shine zakkansa na raqumi goma ba dole bane ya fitar daga awakan garkensa ba dole bane yana iya zuwa ya sayo wata akuya ya bada ba dole sai daga awakan da suke garkensa ba abinda Ibn Qudama ya faɗa kuma shine abinda malamai suke bayani akai wato la yu'tabaru kaunuha min jinsi ganamihi ba dole bane ya zama sai jinsin awakan da shi ya mallaka wala jinsi ganamin balad ba dole bane ya zama akuyar da zai bada sai ta zama irin awakan garin da anna shata mutlaqa fil khabar saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan hadisi idan mutum yana da raqumi biyar zai bada akuya daya manzon Allah bai siffanta irin akuyan ba ta sashin taure zai bayar ko ta sashin gefen raguna manzon Allah bai faɗa ba tunda manzon Allah bai faɗa ba kada kenan kana da damar ka fitar daga wani gefe ko wani gefe kana da damar ka fitar ta sashin awakai ko ta sashin tumakai duk wanda mutum ya bada ba laifi amma abinda aka fi son shine yace wa takunu unsa fa in akharaja zakaran lam yujzi'uhu idan zai bada mafi dacewa shine ya bada ta gefen mace idan awakai ne li'anna al-ghanamu al-wajiba fi nusbiha inasu wa yahtamilu an yujza'a wanda babu laifi ko da ake ya bada rago ne ko tunkiya ko ya bada tauri ko akuya wato namiji ko mace duk wanda mutum ya bada babu laifi dalili saboda li'anna nabiy sallallahu alaihi wasallam atlaqa lafz ash-shati abinda manzo Allah ya faɗa shine idan mutum yana da raguma biyar ya bada akuya daya kalmar ash-shatu da larabci ta bambanta da yanda kake faɗa da Hausa da Hausa in kace akuya mace ne amma da larabci idan aka ce ash-shatu ba mace bane yana daukan akuya yana daukan tauri yana daukan rago yana daukan tunkiya kowannan ku ana kiran sa ash-shatu in ka bada rago ne ma ash-shatu ne in ka bada tunkiya ash-shatu ne in ka bada akuya ash-shatu ne in ka bada tauri ma ash-shatu ne don haka yasa da mutum zai bada mace maimakon namiji a matsayin zakara kuma dinnan babu laifi لأن الشاة إذا تعلقت بالذمة دون العين أجزأ فيها الذكر كالأبهية فإن لم يكن له غنم لزمه شراء شاة شيوا إذا متم باشد وناء فيها دين تدول لي يديسيو كمر مثالي أنا دراكم قوما يا من لك راكم قوما النبي صلى الله عليه وسلم يتزي بعد أواقي بيو تشكون بيد أقيا فيا ذي سيتفكى سواء يتزي أواقي بيو ya ba da su a matsayin zakka to kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana matakin farko na zakka raquma matakin farko shine daga raquma biyar zuwa raquma 20 idan kana da raquma biyar akuya daya raquma goma awakai biyu raquma goma sha biyar awakai uku raquma 20 awakai uku wannan shine matakin farko sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga mataki na biyu mu ci gaba da hadisin fa idza balagat 25 ila 35 idan sun kai 25 zuwa 35 to fi hadin tu makabu to daga lokacin zai fara cirewa daga raquma ba daga awakai ba abinda zai fitar a matsayin zakka daga raƙumi ne ba daga jinsin awakai ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kunsa kaga ya bayyana irin raƙumin da zaka fitar ana kiranta bintu makhawbi bintu makhawbi wato larabawa dake larabci muna yawan faɗa cewa harshe ne mai faɗi yare ne wanda ke da faɗi raƙumi zaka samu sunaye kamar 30 ta sashen raguma kowane ragumi wato idan ragumi ya shiga shekara daya yana da sunansa in ya yi shekara biyu da sunansa in ya yi shekara uku da sunansa in ya yi shekara hudu da sunansa haka larabawa suke saboda larabcin yana da faɗi don haka kowane ragumi yana da suna gwargwadon yawan shekarunsa da kuma girmansa da kuma aikinsa larabawa suna ba shi suna kowane raƙumi yana da sunansa bisa la'akari da imma siffansa ko shekarunsa ko aikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bayyana raƙumin da za a bayar idan mutum yana da raƙumai 25 idan mutum yana da raƙumai 25 26 27 28 29 30 31 zuwa 35 daga zakka iri ɗaya ne daga 25 zuwa 35 fa fiha bintu makhabin me ya zakkan za a bada bintu makhab unsa mace kuma za a bada ba namiji ba kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana wanda za a bayar amma game da wanda ya mallaki raƙumi 5 goma 15 20 annabi sallallahu alaihi wasallam illa kawai yace shatun za a bada akuya ne kaga bai ce kunsa ko zakarun ba don haka yasa koda zaka fitar da akuya din ta sashin maza shi kaman taure kenan zakanka ta inganta haka ma in ka bada mace amma idan raƙuman ka sun kai 25 zuwa 35 to zaka bada raƙumi da ake kira bintu makhabin ita ce mai shekara 2 ita ce bintu makhab raƙumi mai shekara 2 ya gama shekara guda ya shiga shekara ne in ka duba mukhtar sihah idza darabaha at-talaq fa hiya makhib da larabci al-makhib yana daukan ma'ana biyu mai naƙuda ana kiranta al-maqib sannan al-hawamil min al-nawqi raqumai da suke da ciki su ma ana kiransu wato raqumi da ke da ciki taguwan da take da ciki ana kiranta al-makhaw to idan aka ce zaka bada raqumi yar mai ciki wato zaka bada raqumi yar mai ciki shine bintu makhaw a cikin fathul bari sharhin wannan hadisi mujallal nauku shafi na 319 ibn hajar yace bintu makhaw kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani raƙumi ne ake nufi da bintu makhaw wanda mutum zai bayar idan ya mallaki raƙumai 25 zuwa 35 hiya allati ata alaiha hawlun wato raƙumin da ya zama ya cika shekara guda idan mutum yana da raƙumi wato ƙaramar taguwa yana da ƙaramar taguwa wacce ta cika shekara guda wa dakhalat fi thani ta shiga cikin shekara ta biyu wa hamalat ummuha uwar wannan raƙumin taguwan ta samu ciki wal makhib al hamil ibn hajar yace abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da bintu makhab wato yar mai ciki uwarta ta dauki ciki wato dakhala waqtuha wa in lam tahmil ko da ace bata samu cikin ba lokacin samun cikin ta yayi saboda haka yasa ake kiranta al-maqib ibn hajar yace kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da babu zakkan da ke inganta ga wanda ya mallaki raqumai 25 zuwa 35 illa bintu makhib bintu makhaw wato ita ce yar mai ciki wacce taguwa ce ake cewa yar mai ciki ita ce taguwar da ta gama shekara guda ta shiga shekara ta biyu ta gama shekara guda da haihuwa ta shiga shekara ta biyu uwarta ta samu ciki ko ma bata samu ciki ba don galibi a wannan lokaci uwar tana samun wani ciki shi sa aka kira ta yar mai ciki wannan raqumi ne zaka bayar kuma ya kasance mace saboda haka sai Ibn Hajar yace istudilla bihi ala annahu la yajibu fiha bainal adadain shay'un ghayra binti ma makhab annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga 25 zuwa 35 daga 25 zuwa 35 babu wani abin da zaka bayar illa dai bintu makhab zaka bada taguwar da ta cika shekara guda ta shiga shekara ta biyu wannan ita ce zakka idan mutum yana da raqumai 25 abinda zai bayar kenan 26 abinda zai bayar kenan 27 abinda zai bayar kenan 28 da tara 30 zuwa 35 zakkan da iri guda ne tun daga 25 har zuwa 35 zakka iri guda ne to amma banda mazhaba ta al-Imam Abu Hanifa مذهبر الإمام أبو هنيفة يتجي تصطع عليك الفريضة فيجب في كل خمس من الإبل شاة مضافة إلى بنت المخاض مذهبت الإمام أبو هنيفة إذا متين دا راقمي 25 بنت مخاض إذا سنك 20 شدفة ذي هذا دا أقيا دا كادتين يايك آري أسمد أبين دا شي منزو يفدا دون أبين دا النبي صلى الله عليه وسلم يتجي شيني فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاو إذا متون راقمان فسن كي 25 حر زوا 35 زكام قدان أبين النبي صلى الله عليه وسلم فتاكي أما مذهب الإمام أبو حنيفة سبودا واتو كسن شوار النبي صلى الله عليه وسلم بيتي بيتي كومي أكن تذران دكي تكانن با domin daga tsakanin 25 zuwa 35 wannan tazara me za a rika bayarwa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce komai ba illa ya ce daga 25 zuwa 35 zakkan bintu makhaw to tunda manzon Allah bai faɗa ba sai al-Imam Abu Hanifa ya ce to za a koma lissafin baya kenan tunda an ce kana da biyar akuya ɗaya ne to nan idan ya ƙaru to dole za ka ɗora akuya guda a kai ففي كل خمس من الإبل شاة مضافة إلى بنت المخاض واتو إذن كان هذا 25 زوا 30 تذاك بعد بنت مخاض دعقيا قدا إذن يأكي 35 ذاك بعد بنت مخاض دعقيا قدا أبين ده الإمام أبو حنيفة يكي شوى مذهب الحنفية babu shakka wannan ita ce kadai mazhabin da ta yi wannan fahimta, don haka yasa malamai ba su la'akari da wannan bayani. Abinda ake cewa tazarar da take tsakanin nisabi biyu, tazara da take tsakanin nisabi biyu, saboda 25 nisabi guda ne, in ya kai 35 nisabi guda ne, domin daga 36 an shiga wani nisabi, to tun daga 25 har zuwa 35 malamai suna kiran shi alwaqsu, shine tazara tsakanin nisabi biyu. Alwaqsu, tazara a tsakanin nisabi biyu. Akan ce masa al-awqas, jam'u sakinan aktharu ihtimalihi fi ma baina nisabayn, wato abin da yazo tsakanin nisabi guda da wani nisabi shi ake kiran sa al-waqas. Kamar yadda yazo cikin garibul hadith na al-imam Abu Ubaida mujallal na Shafi na 142, da kuma an-nihaya fi garibul hadith wal athar mujallal na Shafi na 214, kalma ta waqafa da kitabul majmu'na al-imam an-nawawi mujallal na Shafi na 392. Abinda ake malamai suke cewa anan shine dan muhimmin abu ne, muhimmin abu ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga 25 zuwa raqumai 35 zakairi ɗaya ne. To tazarar da take tsakanin nan shi ake kira alwaqsu, babu wani abin da za a baya. Idan mutum yana da raquma 25, zakansa iri ɗaya ne da mai raquma 26 27, duk zakka iri ɗaya ne, ba zai canza ba sai an kai raquma 36, daga lokacin zakkan zai canza. Don haka babu bambanci tsakanin mai raquma 25 da mai raquma 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, duk zakkansu iri guda ne. To wannan tazara shi ake kiransa alwaqsu. Fala zakata fil awqas inda al-jumhuri, babu zakka ga waqaf, shine tazara tsakanin nisabi biyu, babu zakka a wajen akasarin malamai, kuma ba wai daga 25 kawai ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ne da zakkan raquma 5, daga raqumi 5 sai aka ce in ya kai 10 awakai 2, in ya kai 15 awakai 3, in ya kai 20 awakai 4, in ya kai 25 haka. To kaga tsakanin 5 da 10 babu wani abu. Idan mutum yana da raqumi 5 akuya 1 ne, mai raqumi 6 akuya 1 ne, mai raqumi 7 akuya 1 ne, mai raqumi 8 9 duk akuya 1 ne, sai ya kai raqumi 10. Idan mutum ya mallaki raqumai 10 daga lokacin zakan ta canza, sai ta koma awakai 2. To daga 5 zuwa 10 wannan shi ake kira alwaqsu, tazara a tsakanin nisabin farko da nisabin biyu, babu wani abu da ke da aka shar'anta za a bayar a ainihin yanda tsarin zakka da ya taho daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance. Kuma ba wai raquma kawai ba ne, duka awakai, duka dabbobi, bima'ana kazalika awqasul bakar wal ganam, haka nan ta sashin zakkan shanu, ta sashin zakkan awakai duk ɗaya ne. Idan mutum yana da raquma 5 akuya 1 ne, 6 akuya 1 ne, 7 akuya 1 ne, 8 akuya 1 ne, 9 akuya 1 ne, sai ya kai 10 sannan zai zama awakai 2. To tsakanin 5 da 10 babu wani canji, zakan iri guda ne, babu wani canji, shi ake kira waqaf. Me yasa akasarin malamai suka ce babu zakka a tsakanin nan, babu zakka a kan alwaqaf? Saboda hadithin Mu'az ibn Jabal, hadithin Mu'az ibn Jabal yana al-Musnad al-Imam Ahmad. A lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki Mu'az ibn Jabal kasar Yaman, Mu'az ibn Jabal yake bayani, yace falam ya amurni rasulullahi fi awqas shay'an, manzon Allah bai min umurni game da tazara da take tsakanin nisabi biyu in karbi wani abu ba. Alitafin as-sunnah al-kubra na al-imam al-bayhaqi kitabu az-zakat hadisi 7114, wata riwaya ma ta al-imam Ahmad din, Mu'az ibn Jabal yace wa amarani rasulullahi allah akhudha fi ma baina zalika. To wannan hadisin ma shi ya nuna cewa ba daidai bane wato a fitar da zakka ma ainihin tazarar da take tsakanin nisabi biyu, saboda Mu'adh yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya min umarni kada in karbi wani abu a tsaka akan tazarar da take tsakanin nisabi biyu, kada in karba. Ya faɗi haka tunda annabi ya yi masa umarni kada ya karba, kaga haramun. A yadda ake cewa ma wato asali lokacin da Mu'adh ya tafi kasar Yaman, sai ga wani ya taho da zakka, misali raƙuma biyar da aka karbi akuya ɗaya, wannan da ya zo da raƙuma shida sai ya ƙara zakkan, ba akuya ɗaya ba, sai ya ƙara akai. Da ya ƙara sai Mu'adh ya ce ba, annabi sallallahu alaihi wasallam ya min umarni kada in karbi komai a tsakanin raƙumi biyar zuwa goma, kada in karbi komai illa akuya ɗaya, saboda haka ni ba zan karba ba, ka koma da abinka. Mai raƙumi biyar akuya ɗaya, shida ma akuya ɗaya, bakwai ma akuya ɗaya, ba za a ƙara komai ba sai raƙuman sun kai goma, sannan awakan za su zama kashi. Kuma ba wai Mu'adh ibn Jabal ba, ko da dai sahabi ne, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya tura shi ya karbi zakka ɗin, hatta salaf gaba ɗayansu wannan ita ce fahimtarsu. Don haka yasa akwai littafin Abu Ubaid da ake kira Kitabul Amwal. Kitabul Amwal yana da muhimmanci saboda yana magana game da tsarin dokoki da suke kan dukiya, wanda Abu Ubaid ya rubuta, kusan shi ne littafin farko wanda aka tsara shi akan dokokin Allah da suka shafi dukiya. Ya lissafa magabata waɗanda suke da wannan fahimta, kamar su Al-Imam Sha'bi yana cewa laysa fil awqati sadaqa, babu zakka akan waqaf shine tazara da take tsakanin nisabi biyu. Akwai riwaya ta Ibn Shihab Umar bin Abdul Aziz, shi ma lokacin da ya zama halifa ya rubuta takadda ya aika ma gwamnoninsa gaba ɗaya, laysa fil awqati shay'un, babu komi akan tazarar da take tsakanin nisabi biyu. Don haka yasa malaman fiqh suke cewa babu wani abin da Allah ya shar'anta akan mutumin da ya mallaki wani abu tsakanin nisabi biyu, babu abin da Allah ya shar'anta. Kamar misali da Kitabul Majmu, al-Imam an-Nawawi a mujallal na 5 shafin 359 yace wa qala ibnul Munzir qala aktharul ulama'i, mafi yawan malaman sunna sun ce la shay'a fil awqati, babu wani abu da ake karba akan tazara da take tsakanin nisabi biyu, ba a karban komi. Raƙumi biyar akuya ɗaya ne, shida ma ɗaya ne, bakwai ma ɗaya ne, takwas ma ɗaya ne, tara ɗaya ne, sai sun kai goma su zama awakai biyu. Wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna. Shi ya dace da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, shi ya dace da aikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda Abdullah bin Umar ya faɗa, haka aka yi zamanin sayyidina Abubakar, haka aka yi zamanin sayyidina Umar. Babu wani wanda fahimtarsa ta saba ma wannan illa masabata al-Imam Abu Hanifa, nan ma babu hujja, babu hujja na nassi illa dai kawai wato sun yi la'akari da cewar annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi magana ba, rashin maganarsa baya nuna cewa wato ba za a bada wani abu ba. Saboda haka yasa suka koma ga zakkan farko. Idan kana da raƙumi 27 to za ka bada taguwa mai shekara biyu, wanda ta shiga shekara na biyu, ta gama shekara guda ta shiga shekara na biyu, ita ce bintu makaw, za ka bada wannan taguwan, sannan ka ƙara da akuya guda. Idan sun kai 30 za ka bada bintu makhab, ka ƙara da akuya biyu. Kaga an koma nisabi na fari, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fi kulli khamsin shatun, duk raƙumi biyar za a bada akuya ɗaya. To kenan idan kana da 35 zuwa 36 zuwa 30 zuwa 40 zuwa 26 zuwa 30, bayan ka bada bintu makhab za ka ɗora da akuya ɗaya. Daga 30 zuwa 35 bayan ka bada bintu makhab za ka ɗora da akuya ɗaya, akuya biyu. Saboda komawa ga ainihin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani na farko akan yadda ake fidda zakka na raƙuma daga 5 zuwa 24. Mu ci gaba. Fa in lam takun, idan babu ita, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam, idan babu bintu, haka ne, idan babu bintu maqab fa ibnu labunin zakari sai abada ibnu labun zakar ibnu labun sunan raqumi ne dan ne shayarwa shine wanda ya gama shekara biyu ya shiga na uku daidai ne ko fa illam takun fa ibnu labunin zakari ibnu hajar yake ibnu labun allazi dakala fi thalith sana wanda ya shiga shekara ta uku namiji kenan fa farat ummuhu labunan uwarsa ta zama tana shayarwa tana da nono tana shayarwa in an ce tana shayarwa ta riga ta haihu kenan kaga raqumi da zaka bayar na farko ana kiran su bintu makhaf yar mai ciki raqumi na biyu da zaka bada ya shiga shekara na uku ya gama shekara biyu wancan ya gama shekara daya ya shiga na biyu wannan ya gama shekara biyu ya shiga na uku shi ta ake kiran sa bin ibnu labun ibnu labun wato dan ne nono kaga uwa ta riga ta haihu yanzu tana shayarwa ibnu kudama cikin al-bughni mujallal nabi shafi na 242 yace la yahtalifu madhhab annahu laysa lahu akhdhu dhakari fi shay'in min az-zakat idha kanat an-nisa'u inasu babu sabani akan cewa idan ka tafi karban zakka baka da ikon ka karbin namiji fi shay'in min az-zakat idza kana fi nisabi inasu idan dai akwai mace to mace ake karba ba za ka karbi namiji ba don abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yace za a bada bintu maqab sai yace umta wannan ya gwada cewar mace ake bayarwa a lokacin da za a bada zakka annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai idan baka da bintu maqab baka da taguwar da ta gama shekara ɗaya ta shiga na biyu ita ce bintu maqab idan ba ka da wannan taguwa sai ka bada ibnu labun sai ka bada namiji amma namijin ya dara ka a shekara shi wannan namijin ibnu labun ana kiransa dan mai shayarwa saboda wato ita taguwar mahaifiyarsa ta riga ta haifu wani ta haifu kaninsa har ma tana shayarwa shi yasa ake kiransa ibnu labun dan mai shayarwa wannan ya bada cewar mace ake bayarwa a zakka sai idan babu sannan ake karban namiji babu sabani akai saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara idza kana fil nisabi inafu fi ghairi asbi'ati al-bakari wa ibn al-labun badalan an binti makhab idza adima sai da aka rasa bintu makhab an rasa mace da ta cika shekara ɗaya ta shiga na biyu baka da wannan tago sai aka ce to ka bada ibn al-labun shine wanda ya gama shekara na biyu ya shiga shekara wato ta uku wanda yake shekara na uku da haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza balagat 36 kaga zakkan kenan tun daga 25 har zuwa 35 zakka iri guda ne a tsarin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanda sayyidina abubakar yake gaya ma anas bin malik ya rubuta ma anas bin malik wanda asali takardan ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan raquman sun kai 36 ila 45 zuwa 45 kaga an samu nisabi na uku ke an samu nisabi na uku daga 36 idan mutum yana da raquma 36 har zuwa raquma 45 fa fiha bintu labun to zakka game da su zai bada bintu labun yar mai shayarwa kaga ba maimakon ibnu labun da aka ce zaka bada idan baka da bintu makhaw tunda baka da raqumi da ke da shekara ɗaya ya shiga da biyu sai ka bada taguwa kai da take da shekara ɗaya ta shiga ta biyu sai ka bada raqumi namiji wanda ya gama shekara ta biyu ya shiga na uku to idan kana da raquma 36 zuwa 45 zakkan da zaka bada bintu labun yar mai shayarwa alitahu tuhfatul ahwazi sharh sunan tirmidhi na mujallal nabi shafi 157 hiya allati tammat laha sanatan wa dakhalat fi thalitha idan aka ce ibnu labun da bintu labun duk ma'anar su guda raqumin da ya gama shekara biyu ya shiga na uku shine ake kira ibnu labun idan mace ce sai a kira ta bintu labun taguwa bintu labun summiyat biha abin da yasa ake kiranta bintu labun li'anna ummaha takunu labunan saboda a lokacin wato ita wannan taguwar mahaifiyarta ta riga ta haihu har ma tana shayarwa zatu labanin turbi'u bihi ukhra galiban akasari idan dai har aka samu wato taguwa ta haihu yaron da ta haifa ya shekara biyu ya shiga na uku to zaka samu tare ta haihu wani shi yasa ake kiransa ibnu labun in mace ce a kira ta bintu labun ko da ba a haihu ba sunansa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam nan ma sai ya kawo tauhidi yace unsa mace za a fitar kaga yana gabatar da mace akan namiji a zakka ana ba da mace kafin namiji yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana akan bintu makhaw sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa in lam takun fablu labunin zakari idan babu bintu makhabin idan mutum ba shi da taguwar da ta gama shekara sai ta shiga na biyu to sai ya bada rakumi karami wanda ya gama shekara biyu ya shiga na uku to idan mutum yana da raguma 36 zuwa 45 wannan shine bayani kashi na uku idan mutum yana da raguma 36 zuwa 45 me zai bayar ana karanta bintu labu zai bada taguwar da ake kira bintu labu ta gama shekara biyu ta shiga na uku unsa mace annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita domin idan aka ce bintu labun ai kowa ya gane mace ne amma duk da haka sai manzon Allah ya ce unsa kamar yanda ya faɗa a baya da yake magana a bintu makhab unsa nan ma ya ce bintu labun unsa don haka yasa malamai ke cewa ba a ba da zakka wato dabba namiji sai an rasa mace kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara فإذا بلغت 46 idan raquman sun kai 46 idan mutum ya mallaki raqumi 46 ila 60 har zuwa 60 daga 46 zuwa 60 kaga kuma sai tsarin ya bambanta da an ce daga 26 zuwa 35 36 zuwa 45 zaka ce 46 zuwa 55 la sai manzo Allah yake daga 46 har zuwa 60 kaga sheki wanda ke nuna cewa babu ra'ayi a addini domin inda ra'ayi na shiga addini sai a ce a'a tunda an dauko tsarin goma goma ake dorawa ai sai a dora goma nan kuma sai aka dora abin da ya dara haka daga 46 an ce zuwa 60 maimakon zuwa 55 ba sai manzo Allah ya ce zuwa 60 fa fiha abinda mutum zai bayar hiqqatun kaga sunan wannan taguwar da za a bayar kamar yadda muka ce larabawa suna da suna da suka ba mu kowane rakumi wannan rakumi ne wato wata taguwa ce ake kira hiqqa sai manzo Allah ya fassara yace faruqatul jamali faruqatul jamali wato wacce raqumi ya kai yayi barbaranta inji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan taguwar ta girma ta inda ya kai ga raqumi ma zai iya barbaranta har ita ma ta samu ciki ita ce ake kira hiqqa don haka yasa aka kira ta da wannan kalma ta hiqqa wato ya zo cikin lisanul arab a mujallal 9 shafi na 110 طرق الفحل الناقة يطرقها طرقا وطرقا اي قاء عليها ابين ده النبي صلى الله عليه وسلم يكني ده cewa taruqatul jamali taruqa wato taguwar da raqumi ya kai yayi barbaranta barbara shi ake kira taruqa a larabci wa fi tuhfatul ahwazi sharh sunan at-tirmidhi a mujallal nabi shafi na 157 hiya allati atat alaiha salatu sinin to wace taguwa ce za a bayar da ake kiranta hiqqa ana kiranta hiqqa domin ta cancanta wato ta kai ai barbaranta shi yasa aka kira ta hiqqatu don haka yasa manzon Allah ya fassara da faruqatul jamal taguwar da ta kai raqumi yayi barbaranta ita ce wacce ta gama shekara uku ta shiga shekara ta hudu to kaga bintu makhab ta gama shekara ɗaya ta shiga na biyu bintu labun ta gama shekara biyu ta shiga na uku hiqqa ta gama shekara uku ta shiga na hudu ta gama shekara uku ta shiga na hudu lokacin taguwar ta yi kwari ta kai yanda har ma raqumi zai iya barbaranta saboda haka ta girma domin dabbobi su ma suna da irin nasu hankali da Allah ya tsara musu dabbobi suna da nasu hankali da Allah ya tsara musu taguwa wato raqumi baya barbaranta kuwa sai ta kai wannan shekara idan ta kai daga lokacin raqumi zai barbaranta ya ce summiyat biha abinda yasa aka kira ta hikkatun li'annaha tahaqqat an turkaba domin ta cancanta a haukanta wato ta cancanta raguni ya haukanta ya barbaranta wa tahmilu ta cancanta ta dauki ciki wa yatruku hamjamal wannan dalilin yasa da larabci ake kiranta hikkatun ta gama shekara uku ta shiga da idan mutum yana da raƙumai 46 har zuwa raƙumai 60 abinda zai bayar ke zai bayar da taguwar da ta gama shekara uku ta shiga shekara na hudu na'am sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa iza balagat wahida wa 60 idan ta isa 61 ila 75 zuwa raƙumai 75 fa fiha jaza'atun to a lokacin za a bada raƙumi da ake kira jaza'a alitahi tuffatul ahwazi har yanzu malami ce hiya allati atat alaiha arba'u sinin jaza'a ita ce taguwar da ta gama shekara hudu wa dakhalat fil khamisa ta shiga shekara ta biyar guda daya mutum zai bada idan dai ya mallaki raƙumai wato 61 har zuwa raƙumi 70 mai raƙumi 61 62 63 har zuwa raƙumai 70 me zai bayar zai bayar da taguwar da ta gama shekara hudu ta shiga shekara ta biyar ita ce ake kira jaza'a ta gama shekara biyar wa dakhalat fil khamisa me yasa ake kiranta jaza'a li'annaha tajza'u don ta gama famfara ta gama zubar da haƙora wasu kuma suna cewa a lokacin da ta fara zubar da haƙora na gaba shi yasa suke kiranta jaza'a wato mai famfara wanda ta gama ko kuma ta fara wanda akasari dai suna daukan shi akan cewa wato wakila ne ta kamuli asnani a lokacin ne haƙoran wannan taguwa suka gama cika shi yasa ake kiranta jaza'atu annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa iza balagat 76 idan raƙuman sun isa 76 ila 90 har zuwa raƙumai 90 fa fiha bintalabun to zai bayar da bintulabun guda biyu bintulabun wato ita ce taguwa da take da shekara uku ta gama shekara biyu ta shiga na uku ita ce bintulabun zai kawo guda biyu ya bayar waye mai ba da taguwa guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya mallaki wato raƙuma 76 har zuwa raƙuma 90 daga raƙuma 76 zuwa 90 kaga nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsallake 80 ba a yi maganar 85 sai aka kai 90 fa fiha bintalabun wato suna da shekara biyu sun shiga na uku fa iza balagat 91 idan raƙuman mutum sun isa 91 ila 20 har zuwa raƙumai 120 kaga kuma lissafin yana ƙara tazara don haka babu ra'ayi a kai abinda Allah ya shar'anta shine shari'a baka da ikon ka sa ra'ayi a tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya gabatar tun daga raƙumi 91 har zuwa raƙumai 120 fa fiha hiqqatan za a bada taguwa da ake kira hiqqa ita ce mai shekara hudu da haihuwa guda biyu za ka bada taguwa guda biyu waɗanda suke da shekara hudu wato da haihuwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake maimaitawa saboda kamar yadda ya faɗa a baya fa fiha hiqqatul taruqatul jamali za a bada hiqqa wace taguwa ce ake kiranta hiqqa taguwar da ta cancanta a yi barbaranta shine manzon Allah ya fassara da taruqatul jamali taguwar da raƙumi na barbaranta yana binta shine taruqa raƙumi yana binta yana kokarin ya yi barbaranta saboda ta kai ta ɗauki ciki to zai bada guda biyu nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya fassara ya ce taruqatul jamali wato taguwar hiqqa guda biyu waɗanda sun cancanta raƙumi ya yi barbaransu fa iza zada to idan sun dara fa idan sun dara ala 20 idan mutum yana da raƙumai 120 abinda ya haura fa fi kulli 40 bintulabun duk 40 zai dora bintulabun a kai wa fi kulli 50 hiqqa duk sa'ilin da aka samu 50 kuma zai bada taguwar da ake kira hiqqa hiqqa mai shekara wato hudu kenan idan aka ce bintulabun mai shekara uku duk 40 ya bada mai shekara uku duk 50 ya bada mai shekara uku wa man lam yakun ma'ahu illa arba'un min al-ibil sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake dawowa baya da dawo farkon bayanin sa, domin wannan shine kashi na farko na bayani akan zakka. Kashi na farko shine akan zakkar raƙuma. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai kana da raƙumai biyar zaka bada akuya daya, raƙumai goma akwai awakai biyu, sha biyar awakai uku. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake dawowa farko yace kaga ya fara ne da raƙumi biyar. وَمَن لَّمْ يَكُن مَّعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِّنَ الْإِبِلِ وَنَدَى يَزَمَا بَاشِ دَ وَنَ أَبُو سَيْدَرَا كُمَي هُدُفَا بِسُكَاي بِيَر بَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ بَابُ زَكَاءِ أَكَي كَانَ دَ رَقُمِي 1 بَابُ زَكَاةٍ رَقُمِي 2 بَابُ زَكَاةٍ 3 بَابُ زَكَاةٍ 4 بَابُ زَكَاةٍ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبُّهَا سَيْدَ إِن مَّي رَقُمَن يَا غَدَامَا سَيْدَ إِن مَّي رَقُمَن يَا غَدَامَا سَيْ بَادَ صَدَقَةَ أَمَّا بَادَ زَكَاةَ. Wato ya nuna cewa zakka tana da nisabi. Zakka tana da nisabi, nisabin zakka raƙuma daga biyar ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ba su kai biyar ba to babu zakka. Sai dai in ka ga dama ka bada sadaka kawai, illa an yatabarra'a mutatawwi'an. Al-Imam Ahmad ya ce wannan shi ake kira ash-shadaqu ma lam yablughul fariḍa. Kana da raƙumi 1 2 3 4 wannan shi ake kira ash-shadaqu. Bai kai zakka ba, ma kana aqallu minan nisabi, domin nisabin raƙuma daga biyar ne. Kamar misali, nisabin shanu daga 30 ne, kana da saniya 1 2 3 har zuwa 29, ana kiransa ash-shanaq. Baka babu zakka a kanka, sai dai in ka ga dama ka bada sadaka. Wa aqallu min 50 min al-ibli, raƙumai fa abin da ya kasa raƙumi guda biyar, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita domin ya fara da bayanin adadin da ya kamata mutum ya kai kafin ya fara fitar da zakka. Sannan a ƙarshen bayanin zakkan raƙuma ya sake dawowa kan adadi na farko shine wanda bai kai raƙuma biyar ba to babu zakka a kansa. Wannan yana cikin Masailul Imam Ahmad mujallad Nabi Shafi na 1598 da Al-Mughni mujallad Shafi na 29, haka nan Lisanul Arab inda yake fasara kalmar ash-shanaqu a mujallad Shafi na 148. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara gabatar da bayani akan raquma. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan takarda da ya rubuta ya fara bayani akan zakkan raquma, sannan zakkan awakai. Saboda Larabawa abinda suka fi kiwo shine raquma da kuma awakai. Don haka yasa a cikin wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma kawo bayani akan zakkan shanu ba. Larabawa suna kiwon shanu amma ba kamar yadda suke kiwon raquma da kuma awakai ba. Wannan dalilin yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara bayani da zakkan raquma. Yana gama bayani akan zakkan raquma sai ya shiga bayani akan zakkan awakai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fi sadaqatil ganam, game da zakkar awakai. To kaga kalma ta al-ganam da kalma ta ash-shatu ma'anan su guda. Kalma ta al-ganam da kuma ash-shatu ma'anan su guda, ba wai akuya guda ne ake kira al-ganam ba. Kamar yadda ya zo cikin al-mawsu'atu fiqhiyyatul kuwaitiyya yana mujallad na 23 shafi 259, menene al-ganam, menene ake kira al-ganam? Al-ganamu naw'an, nau'in dabbobi biyu su ake kira al-ganam, abba'anu wa ma'zun, tumakai da awakai su ake kira al-ganam. Don haka al-ganam ba akuya guda bane, kuma ba wai jinsin awakai kadai bane, da awakai da kuma tumakai. Wa yuqalu lidh-dhakari wal unsa min adh-dha'ni wal ma'z shatu. Da larabci idan aka ce ash-shatu to yana daukan wato akuya, yana daukan tunkiya, yana daukan ma'anar wato taure, yana daukan ma'anar kuma rago. Saboda dukkan su ana kira ash-shatu, kamar yadda al-ganam ya shafi awakai da tumakai. والمقادير الواجبه في الزكاه السابقه تشمل كل جنس النبي صلى الله عليه وسلم ده يجي game da zakan awakai to ba wai yana nufin banda tumakai ba da larabci kalma ta alganam ta hade tunkiya wanda ya mallaki tumakai da wanda ya mallaki awakai din duka su ake kira alganam kuma sannan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai bambanta su ba wannan yasa malamai suke cewa ba dole bane ya zama kana da awakai zalla sannan za ka yi masa zakka kamar misali idan mutum yana da raguna 20 sannan yana da taure daban-daban awakai ke guda 20 raguna 20 taure 20 yana da algadan ke ya hada misali kar ya dauka sai yana da zallan raguna 40 sannan zai fara fitar zakala idan ya hada awakai da tumakai gaba ɗayan su suna cika nisabin juna yubammu ahaduhuma lil akhar fi takmilin nisabi ijma'a babu wani sabani a tsakanin malaman sunna idan kana kiwon awakai ta sashin wato tumakai kenan da kuma ta sashin akuyoyi in ya zamanto ka hada garke guda to babu shakka idan shekara ta yi za ka fitar musu zakka za ka hada su gaba daya ka fidda musu zakka me ya dalili saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai bambanta su ba wa fi sadaqatil ghanam kaga da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bambanta abba'am da kuma alma'ab da sai a ce ba a hada rago da akuya ba a hada raguna da awakai a ce za a musu zakka wuri guda ba a hada raguna wato da rago da taure a wuri guda sai dai a yi mazallar raguna zakkansu sannan a yi ma awakai kuma akuyoyi daban zakkansu amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su sannan ya hada su a kalma guda ya nuna cewa ba a bambanta su a lokacin zakka nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi sharadi game da zakkan awakai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sa'imatiha amma fa kiwon daji sa'imatiha kiwon daji me ake nufi da as-sa'ima ya zo cikin al-misbah al-munir na al-imam al-qayyumi shafin 113 ya ce ra'at bi nafsiha abinda ake nufi da kiwon daji shine dabbobin da suke kiwo da kansu kana kora su suna cin ciyawa da suka ga dama ba wai kai kake nemo abincin su ka ba su ba kana kora su suna zaben abin da za su ci su ci wannan ciyawa su ci wannan ganye su ake kira as-sawa'ib haka nan al-imam al-jawhari ya faɗa yace sa'imatul mashiya ra'at hakan ce asamtuha bi ma'ana akhrajtuha ila ar-ra'i mutum ya fitar da dabbobi bayan gari ya kiwata su wannan shi ake nufi da sa'imatuha ya zo cikin an-nihayat fi gharib al-hadith wal athar mujallad nabi shafi na 126 da lisan al-arab a mujallad nabi shafi 108 haka nan ka shafi ina a mujallad nabi shafi 184 al-imam al-bukhari ya ce as-sa'ima allati tar'a mubahan kullal hawl aw akthar kana da awakai waɗannan awakai kana fitar da su bayan gari a yi kiwo su da kansu suke zaɓen abin da za su ci mafi yawan watannin shekara haka kake fita kana kiwonsu ko kuma gaba ɗaya ma shekarar ba ka sayo musu abinci ka kawo gida yuqalu samatta su musamman idan ra'at al-imam al-bukhari ya ce falau ishtara laha ma tar'ahu amma da a ce za ka tara awakai ka ɗaure su a wani guri ya zama kana zuwa ka sayo abinci ka kawo musu jama'ar hama ta kulu min mubahi kana sayo masa abubuwan da ya kamata su ɗau wannan akuyar ta ci aw talafat bi nafsiha aw a'lafaha ghasibun aw a'lafaha rabbuha walau haraman fala zakata fiha idan ya kasance ba kiwon su kai a bayan gari ba in ya kasance baka kiwace su da halal ba nan ma malamai suna cewa ba a maganar zakka a kansu da ya dame sauni ka'ida ne ya zama ka fita bayan gari ka yi kiwon dabbobi ana duba mafi yawan shekara din akasarin shekara ko da dai aka samu lokuta da kakan sayo abincin ka kawo musu amma sai a auna shin wannan shekara da ta wuce abincin da ka siyo ne yafi yawa ko kuwa fita bayan gari da kai da waɗannan awakai kana kiwon su shi yafi yawa? Idan ya kasance ka fita bayan gari kana kiwon awakan nan shi yafi yawa, ko ba dole sai ka fita da su ba, ko da ka bari suna tafiya ne su yi kiwo din su dawo da kansu. Kamar misali yadda mutane ke sake awakai suna yawo a gari, ka gani ba shi yake ciyar da su ba, tunda ba tsare su yayi yana ba su abinci ba, ya kyale su suna yawo a titi su shiga nan gidan su fita su shiga wannan layi su fita, ba dai shi ne ya tsare yana kiwon su ba, to sai ya yi da kansu. Saboda su da kansu suke kiwo shi ne abin da ya bambanta dabba da ake kira as-sa'ima wa ghayriha. As-sa'ima ita ce dabbar da zai zamanto ka kyale ta tana kiwo da kanta, tana kiwo da kanta, to ita wannan dabba ita ce za a fitar mata zakka. Me yasa? Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisin yayi wannan sharadin, wa fi sadaqatil ganami sa'imatiha, game da zakkan awakai waɗanda suka yi kiwo da kansu fa, inji annabi sallallahu alaihi wasallam, waɗanda suka yi kiwo da kansu fa. Wannan hadisin na Anas bin Malik kaga ya nuna cewa idan kai ne kai kiwon su kana siyo abinci ka basu, babu zakka. Kuma akwai wani hadisin ma bayan wannan hadisin na Anas bin Malik, akwai hadisin Muawiya bin Haida wanda yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji manzon Allah yana cewa bi kulli iblin sa'ima, ba wai sai awakan ba, hatta raquma, hatta raquma idan ka tsare su kana kiwon su babu zakka, sai idan ka bari suna kiwo da kansu ko kana fita bayan gari kana kiwon su. Kaga da raquma da awakai ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka, hadisin yana sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 2575 da sahihu sunan Nasa'i hadisi na 2444 da kuma Irwa'ul Galil hadisin 799, haka nan Ibn Hajar shi ma ya inganta wannan hadisin na Muawiya bin Haida cikin At-Tafsirul Hadir a mujallal na farko shafin 160, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace sa'imatuha, waɗanda suka yi kiwo da kansu, to ya zama sharadi. Don haka malamai suke cewa al-ma'lufa, al-ma'lufa ita ce dabbar da ya zama ya'lifuha sahibuha wa yunfiqu 'alayha, kai ne ka siyo raguna ka tsare su kana nemo musu dusa ka kawo, ka siyo ruwa ko ka sa a kawo a basu, ka tsare saniya kana kawo mata abinci ka bata, baka bari ta yi kiwo ba sai abinda kake bata. Wannan ita ce ake kira al-ma'lufa, la tar'a akthara al-hawli, ko kuma kakan siyo abincin ka bata amma kamar misali na watanni 8 a shekara, wata 12 ne, wata 8 kana siyo abincin ka bata amma a wata 4 din nan sai ka bari ta je ta yi kiwo. Kaga mafi yawan shekaran kana siyo mata abinci ne, babu zakka, fala zakka ta ke. Inda jumhur, wanda akasarin malamai abin suka faɗa kenan, mafi yawan malaman sunna sun ce idan aka tsare dabba ana ba ta abinci, a nemo mata abinci a bata, wannan dabban babu zakka a kanta. Wannan yana daga tausayin Allah subhanahu wa ta'ala, yana daga rahamar Allah ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda me? Saboda idan ya zama ka tsare dabba kana siyo abinci ka bata, kaga wahalar ka ta fi yawa akan dabban da ya zama an fita bayan gari an kiwonta. Ita wannan dabban wahalar ta kawai kiwo, amma wannan da ka tsare ta fa tawaniyar ta yayi yawa. Idan aka ce kuma za ka fitar da zakka, kaga kamar an ƙara maka wata wahala ne, sai Allah ya ma sauki. Sai dabban da ya zama an fita bayan gari an yi kiwonta, ko an kyale ta ta yi kiwo da kanta, to ita wannan dabba ita ce ake fitar mata da zakka. Ibn Taymiyyah cikin Majmu'ul Fatawa a mujallal na 25 shafi na 49 yace, idza kanat ra'iyatan akthar al-ami, idan ya zama tana kiwo mafi yawan shekara, mislu an yashtari laha 3 ashhur aw 4 fa innahu yuzakkiha, misali a shekara watanni 9 dabbobin suna fita su yi kiwo da kansu, amma watanni 3 yana tsare su ya kawo musu abinci. Kaga mafi yawan watannin suna fita su yi kiwo, to dole zai musu zakka. Haza azharu qawlay al-ulama, Ibn Taymiyyah ya ce wannan ita ce fahimta da tafirin jayi bisa la'akari da hujja. Saboda waɗannan hadisai da muka karanta ga hadisin Anas da yake bulughul maram ga hadisin Muawiya bin Haida wanda shi ma ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amma al-Imam Malik nan kuma al-Imam Malik inda ya bambanta da sauran malamai kenan. Allah madaukake masa rahama. Al-Imam Malik yace babu wani bambanci tsakanin dabbar da aka bari ta je ta yi kiwo da dabban da aka tsare ta ana ba ta abinci. Kowanne sai ka fitar musu zakka. Wannan al-Imam Malik ya faɗi haka. In ka duba al-Muntaka Sharh al-Muwatta mujallad fi shafi 130. Ibn Abd al-Barri yace kaga Ibn Abd al-Barri yana daga cikin manyan malamai a mazhabar Malikiyya. Yace wannan fahimta ta al-Imam Malik la a'lamu man qala bi qawli Malik wal Layth min fuqaha al-Ansari. Ni banda al-Imam Malik da kuma al-Layth babu wani malami fiqhu da na san ya bada irin wannan fatawa. Su kadai ne suka bada wannan fatawa. To amma mafi yawan malamai sun ce ba in dai dabba an tsare ta, idan dabba ya zama an tsare ta ana ba ta abinci, ita wannan dabba babu zakka a kanta. Idan dabban tana ta kai kiwo akan tsare ta kuma a ba ta abinci, sai a lura shin tsakanin tsare ta da ake da kuma bari ta je ta yi kiwo wanne ne ya fi yawa. Idan mafi yawan watanni shekara tana fita da ta yi kiwo to za a yi mata zakka. Idan mafi yawan watanni shekara ana siyo mata abinci ne ba za a fita mata zakka ba. Kuma ga hujja na hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisin da muka karanta manzon Allah yake wa fi sadaqatil ganani sa'imatiha. Game da raquma fa hadisin Muawiya bin Haida fi kulli iblin sa'imatin. Wannan ya gwada cewa idan dabba an tare ta ba za a fitar mata da zakka ba. To sannan kuma akwai sharadi na biyu wanda ko da yake bai zo cikin hadisin nan ba amma ya zo a hadisin sayyiduna Ali bin Abi Talib, Allah ya kara masa yarda. Sayyiduna Ali yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce laysa ala al-awamil shay'un, babu wani abu da ke kan dabbobi ma'aikata. Sai kaga akan yi kiwon saniya saboda noma, saboda wani aiki. To idan dabba an tsare ta saboda aiki babu zakka a kanta, ko da tana fita ta yi kiwo tunda an ya zama tana aiki babu zakka a kanta. Hadisin yana sunan Abi Dawud kitabu zakati babun fi zakati sa'ima. Kaga yadda al-Imam Abu Dawud yayi babin yace babun fi zakati sa'ima yana sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 2572. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da muka karanta na Anas wa fi sadaqatil ganami fi sa'imatiha, game da zakkan awakai sharadi da ya zama to suna kiwo da kansu. Amma sa'ima allati a'addaha malikuha lit tijara wa zakatuha zakatu urubi tijara. Malamai suna cewa idan ka tara dabbobi saboda kasuwanci ba saboda su hayayyafa ba, saboda kasuwanci to zakkansa yana komawa ga zakkan kasuwa. Kamar mutumin da ya zamanto yana ya tara su kenan yana siyo musu abinci ya basu, ba a cewa idan shanun sun kai 30 za a fitar musu da zakka ba. Kowace saniya za a yi mata kuɗi. Zakkan dukiya ne domin asset ne gare ka, ba a musu zakka na ainihin shanu. Zakkan shanu ya ta'allaka da shanun da suke fita su yi kiwo. Waɗanda ka tsare kuma fa, waɗanda ka tsare asset ne gare ka, saboda haka zakkan asset za a musu. Al-Imam Bahuti yace fa dhikru sawmi yadullu ala nafyi al-wujub fi ghayriha. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace waɗanda suke kiwo da kansu, kaga kenan suna kiwo saboda hayayyafa, saboda a samu nono. Idan ya zama mutum ya tsare dabba bai bari suna kiwo da kansu ba, in ma saboda su yi ƙiba kamar yadda ya kan auku mutum ya tsare raguna ya kiwon su, waɗannan raguna ba a cewa zai fitar zakka ko da sun kai 40, babu zakka ta sashin awakai, sai dai ta sashin asset a matsayin kaddara ce gare shi. To mu ci gaba. Idza kanat 40 ila 20 wa 100 shatun. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace awakai idan sun kasance 40 kaga kenan misalin awakai ya fara ne daga 40 idan mutum ya mallaki awakai 40 50 60 70 80 90 100 har dai su kai 120 inji annabi sallallahu alaihi wasallam shatin shatin bi ma'ana akuya ne akuya kawai zai bada فإذا زادت على 20 و 100 إلى 200 to daga lokacin da suka haura 120 har zuwa 200 fa fi hashatan akuya biyu kenan fa idza zadat ala 200 idan sun dara 200 fa idza salatu 100 zuwa 300 fa fi ha salatu shiyah awakai uku ne ko da yake wannan lafazin baya cikin sahihul bukhari fa idza zadat ala salatu 100 idan sun dara 300 fa fi kulli 100 shatun an dai takaita bayani duk dari za a dora akuya guda fa idza kanat sa'imatur rajul naqisa min 40 shatin nan ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ki dawo wa farkon bayani game da nisabin awakai yace idan awakan mutum masu kiwo da kansu shine sa'imatur rajul awakan mutum masu kiwo da kansu idan sun kasa 40 idan yace fa idza kana sa'imatu ar-rajul naqisatu min 40 shatin shatun wahida falaysa fiha sadaqa kaza man sun kasa da akuya daya wato idan ya zama kana da awakai 39 annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu zakka akan ka babu zakka ga wanda ke da akuya daya zuwa 20-39 babu zakka sai sun kai nawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai sun cika 40 sannan zai bada akuya daya kaga wannan kenan ya fi sauki sai zaka bada akuya daya maimakon a ce idan sun kai 82 la manzon Allah yace har sun kai 120 dai ne inji annabi sallallahu alaihi wasallam idza kanat 40 ila 20 wa 100 wannan ita ce fahimta mafi inganci na sabanin da aka samu game da wato zakkan awakai sai ya kai 121 kafin nan zai zama zuwa 200 mutum zai bada awakai biyu zakkan awakai ya fi sauki zakkan awakai ya fi sauki akan zakkan raguma ya fi saukin fahimta ibnu qudama cikin al-mughni amdalla na hudishati na 44 yace wa hadha kulluhu mujma'un alayh wannan bayanin gaba ɗaya malaman sunna sun yi ittifaki akan sa kamar yadda ibnu al-munziri ya faɗa babu sabani akai mutum idan yana da awakai ɗaya awakai da buskai 40 ba babu zakka a kansa wannan duka malaman sunna sun yi ittifaki saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa da kansa a cikin wannan hadisi fa idza kanat sa'imatur rajul naqisatan idan ya zama awakai kiwon daji na mutum sun gaza sun kasa min 40 shatin sun kasa awakai 40 shatan wahida da akuya daya falaysa fiha sadaqa babu zakka a cikin wannan wato awakan da ya mallaka illa an yasha rabbuha sai dai idan mai awakan ya ga dama sai ya bada sadaka wa hadha yaktabi Allah yajibu fi dunal mi'ati shay'un akwai takarda da shi ma sayyidina Umar bin Khattab ya rubuta kamar yanda sayyidina Abu Bakar ya rubuta takarda ma Anas bin Malik shi ma sayyidina Umar a zamanin sa ya rubuta takarda ibn Qudama yayi magana akan wannan takarda a littafin al-Mughni yace fa idza zadat ala salatu 100 wa wahida falaysa fiha shay'un hatta tablugha 400 shatin sayyidina Umar haka shi ma yayi bayani yana cewa idan mutum yana da awakai 300 da daya zai ta bada awakai uku ne hatta tablugha 400 shatin sai sun kai awakai 400 fa fiha arba'u shiyahin sai ya bada awakai hudu yace fa hadha nafsu la yajuzu khilafuhu illa bi mithli kaga an samu hadisin Anas wanda yake cikin sahih al-Bukhari sannan kuma ga takardan da sayyidina Umar shi ma ya rubuta wanda yana nuna cewa kowane 100 ana dora akuya guda ne kowane 100 ana dora akuya guda ne yazo cikin hadisin sayyidina Abu Bakar yazo cikin hadisin sayyidina Umar bin Khattab don haka yasa Ibn Qudama yace tunda an samu nassi daga khulafa'ur rashidi ba daidai bane a saba ma wannan nassi sai dai fa idan an samu wata hujja da ta fi karfi wa lafdu kitabi sadaqati alladhi kana inda ibni umar wadhih hadisin da yazo na Abdullah ibn Umar da yayi magana akan takardar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta takardar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta bai raba bai aika ta ga gwamnoninsa ba har dai ajalin sa yazo wannan takarda ita ma ta zo da wannan bayani kaga bayan hadisin Anas ibn Malik sannan ga hadisin Ibnu Umar lokacin yana shugabanci shi ma ya rubuta takarda game da tsarin zakka shi ma haka yazo da bayani sannan takardan da Abdullah ibn Umar ya bada labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullah ibn Umar da ya bada labarin takardar da manzon Allah ya rubuta yace wa fi sha'i fi kulli 40 shatun kulli 40 shatan shatu ila 20 wa 100 kaga yanda yazo cikin hadisin Anas ibn Malik ta sashin awakai ke kulle 40 shatan shatu wato sai shi ne sai aka samu fahimta ta biyu shin idan mutum yana da awakai 40 zai bada akuya daya in sun kai 80 zai bada akuya biyu ne ko daya ko kuwa sai sun kai awakai 120 fa idza zadat ala 300 shati idan sun kai 300 shine sai a fara za a fara tsora akuya akuya wanda yana gwada cewa fahimta biyu din nan kowanne yana da nasa hujja idan mutum yana da awakai 40 akuya guda ne sun kai 80 akuya biyu idan sun kai 120 akuya uku idan sun kai 300 akuya uku wannan fahimta guda ke amma hadisin Anas da yazo cikin bulughul maram abin da yake mana ishara idan mutum yana da awakai 40 akuya ɗaya ne har zuwa 120 abinda manzo Allah ya faɗa kenan fa idza zadat ala 20 wa 100 ila 200 fa fiha shatani wanda shine ibnu qudama yake cewa wannan yafi inganci saboda ya samu fahimtar sayyidina Abubakar ga kuma aikin sayyidina Umar bin Khattab Allah ya kara musu yarda to amma idan ma aka dauki wancan akwai riwaya da take ishara da hakan wanda shi ma ba laifi bane don haka yasa zaka ga a wasu littafai an ce kowane 40 za a bada akuya ɗaya ne sai sun kai 120 daga lokacin har zuwa 200 sannan za a dawo a bada akuya ɗaya ana ɗorawa a kai nan ya kamata mu takaita saboda shi gaban yana buƙatar wani bayani mai tsawo Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah madaukake ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تخوّن به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك